sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 20 ga watan Satumba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda zamu gabatar muku da shirin mu na wannan la'asariyan kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai
To yanzu haka dai gabashin tsibirin Puerto Rico na can yana dandana kudarsa sakamakon mahaukaciyar guguwar Maria mai karfin maki 4 da ta sauka yankin yau Laraba A kasar Mexico kuma ma'aikatan agaji sun ci gaba da aiki yau Laraba a babban birnin kasar da jihohin da ke kusa da birnin suna fatan gano mutanen da ke raye bayan faruwar wata girgizar kasa Amurka na shirin ba da gudunmuwar taimakon jinkai na kimanin dala miliyan 32 don taimakawa musulman Rohingya da ke gujewa Myanmar.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar a yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ci abincin rana da shugaban Amurka Donald Trump da wasu shugabannin duniya yayin da ake ci gaba da babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York. Bayan haka kuma za ku ji cewar wani masanin raye masana'antu a Najeriya Ya ce ya kamata kasar Najeriya ta koma yin amfani da gawayin kwal wurin samar da wutar lantarki amma kuma wasu masanan sun ce hanyar zamani na hasken rana kadai ce mafita wurin samar da lantarki a Najeriya
biliyoyin dala da aka kashe akan harkar samar da wutar lantarki tun daga 1999 zuwa yanzu da an kashe 1 daga bisa 10 sa wajen inganta masana samar da lantarki ta hasken rana ya warware mana wannan matsala
Muna kuma dauke da rahoto akan kokari da gwamnatin jihar Niger take yi wurin wayar da al'umma akan zaman lafiya a cikin jihar ganin yadda wato ƴan kabilar Ibo suke da yawa a cikin jihar Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirin sa na himma ba ta garago amma duk sai bayan kun sha labaran duniya
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Gabashin tsibirin Puerto Rico na can yana dandana kudarsa sakamakon mahaukaciyar guguwar Maria mai karfin maki 4 da ta sauka yankin yau Laraba. Guguwar da masana harkokin yanayi suka bayyana ta a matsayin mummunar mahaukaciyar guguwa. Cibiyar da ke sa ido akan mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta ce guguwar Maria wadda ke daya daga cikin munanan guguwar da aka taba gani a yankin Puerto Rico. Ta kware gudun iska na kusan kilomita 240 cikin awa daya a safiyar yau Laraba. Kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake yi zai iya haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaftarewar laka. Barazanar guguwa ta kuma ci gaba a yankin tsibirin da ake kira Virgin Islands na Amurka yayin da guguwar ke matsawa a hankali bayan da ta shafi tsibirin St. Croix. Gwamnan Puerto Rico Ricardo Rosello Ya ce ba za a kaucewa mummunan barna ba a yankin da ke karkashin Amurka sanadiyar wannan guguwar kuma jami'ai sun kafa cibiyoyin tsugunar da waɗanda guguwar ta shafa guda 500 da suke dauke da mutane fiye da 10,000
Ma'aikatan agaji na ci gaba da aiki a yau Laraba a birnin Mexico da jihohi da ke kusa da birnin suna fatan gano mutane da ke raye bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.1 da ta faru a yankin wanda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 217 ta kuma lalata gine-gine da yawa. Ministan harkokin cikin gidan kasar Mexico Miguel Osorio Chong ya ce dakarun sojin kasar da jami'an sanda za su ci gaba da aikin neman mutane har sai sun binciki kowane lungu da sako da ake kyautata zaton za a gano karin mutane da ke raye. Fararen hula su ma sun hada hannu da ma'aikatan agaji jim kadan bayan faruwar girgizar jiya talata da rana inda suka yi amfani da manyan na'urori da kuma hannayensu wajen kwashe buraguzan gine-ginen kenan yanzu a safiyar yau Laraba shugaban cibiyar tsaron dakaro na musamman da ake kiran shi Luis Philip Puente ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa an sami rahotannin mace-mace 86 a birnin Mexico 71 a jihar Morelos da jihar Puebla shi kuma an samu mutuwar mutane 43 sai kuma mutane 12 a jihar Mexico da kuma mutane hudu a jihar Guerrero, sai kuma daya a jihar Osaka.
To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka na shirin ba da gudunmuwar taimakon jinkai na kimanin dala miliyan 32 don taimakawa musulmin Rohingya da ke gujewa Myanmar, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau Laraba. Taimakon agajin da Amurka za ta bada, wanda shine muhimmin taimako na farko da gwamnatin Trump za ta dauka akan yanayin da ake ciki a Myanmar, zai hada da abinci, kayayyakin jinya, ruwa da kuma cibiyoyin tsugunar da waɗanda rikicin ya shafa na gaggawa da kuma sauran wasu abubuwa. A cikin watan da ya gabata ne, musulmin Rohingya fiye da 400 suka tsere daga Myanmar, inda ake take musu haƙoƙinsu da kuma nuna musu wariya. A ƙarshen watan Agusta, mayakan sakan Rohingya suka kai wa dakarun tsaron bama farmaki. Tun daga lokacin, ƙwararru da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin bama sun kai hare-haren da suka ƙona ƙauyuka ƙurmus, suka kuma kashe mata da yara da ke tserewa.
'Yan sandan Burtaniya sun ƙara kama mutane biyu a yau Laraba dangane da harin bam ɗin da aka kai akan wani jirgin ƙasa a birnin London, inda mutane 30 suka jikata. Hukumomi sun ce 'yan sandan sun kama wani mutum ɗan shekaru 48 da kuma wani mai shekaru 30 a birnin Newport da ke Wales. Dama 'yan sandan sun kama wani a wurin jiya Talata da daddare, kuma ana ci gaba da duban wurare biyu da 'yan sandan suka yi kamin har zuwa yau Laraba. Wata sanarwa daga rundunar 'yan sandan birnin da aka fidda ta baya ta bayyana yadda ta yi wa mutane da aka kaman wato waɗanda suke da alaƙa da wannan harin bam ɗin. Kwamandan da ake kiransa Dean Hayden, shugaban rundunar da ke yaƙi da ta'addanci, ya faɗi cewa wannan bincike ne da za a ci gaba da yi a cikin sauri. Ya ƙara da cewa jami'an binciken sirri suna gudanar da cikakken bincike don gano cikakken bayanai akan harin. Jimillar mutane 5 ne aka kama zuwa yanzu tun daga ranar Juma'a da ta gabata. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari tare da wasu shugabannin duniya da shugaban Amurka Donald Trump za su yi wata liyafar cin abincin rana a bisa wato gayyata ta musamman. Wannan labari ya bayyana ne a hirar abokin aikinmu da Bashir Ahmed, babban mataimaki na musamman akan sababbin kafafen yada labarai na shugaba Muhammadu Buhari da ake kiran shi Bashir Ahmed.
A jawabin da jiya shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gabatar, ya yi ja hankalin mutane sosai, wanda jiya mun kama mun nuna abin kai tsaye. Kuna ga menene abin da za ku ce ku ya fi ɗaukan hankalin mutane a jawabinsa ɗin? Takamaimai guda ɗaya wanda kuna ga shi ne ya ja hankali.
Babban abin da ya fi mai da hankali a cikin jawabin nasu shi ne bayan haɗin kai da kuma abin da ya fi fuskantar duniya yanzu shi ne zaman lafiya. Jawabin nasa kai tsaye ya fi mai da hankali kan zaman lafiya, soyayyar juna da kuma haɗin kai. Da yake cewa ya kamata yake jan hankalin ta majalisar ɗinkin duniya, ga ya kamata waɗanda marasa ƙarfi ya tsiyan da yake tsakanin marasa ƙarfi, ya kamata a yi rabu ƙasashe da suke da arziki da waɗanda ba su da arziki, ƙasashen da ba su da arziki da yawa, ya kamata a su a tsinke wannan tabarai ta ke tsakani, ya kamata a zuwa ɗinki can. Sannan ta ɗaukan maganar wani abin da ke faruwa a ƙasar Bama, wato wasu musulman ƙasar Bama da ake ta faɗa a kai ake tsaye wannan ta kashe su. Duka da majalisar cewa ya kamata majalisar ta ɗauki ƙoƙarin mataki domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan faɗa da ake sani, kuma sannan waɗanda suka bai ƙasashensu garuruwan sun su koma. Sannan kuma ya taɓo batun kuri arewa, wanda shi ne batu da ya fi kowane batu ɗaukar hankali. Ina zaura majalisa ma kusan shi ne batun da ya fi kowane zaki. Ina magana yake majalisa ba wai ake cewa a zo ko a je a kai yaƙi ga sai ga kuri ta arewa ba, a'a, a kira ta a zo a ga majalisar da ta yi wani kwamiti wanda zai je ya tafi ƙasashen kwamitin a tsarorin majalisar da zai zauna da shugabannin shugaban ƙasar nan ya ga cewa lalle ya kamata zaman lafiya ya fi komai. A zo a yaƙi da kanci ko da wata ƙasa a duniya ba zaman lafiyar yaƙi.
Ina maganar gayyatar da shi shugaba dama Trump ya yi ma shi shugaba Muhammadu Buhari ta musamman cewa ya zo nan a Washington domin a ɗan ci a sha a kuma tattauna. Shin Buhari yanzu zai shigo nan su tattauna ɗin koko yaya?
A yanzu maganar da nake da kai a yau shugaba Muhammadu Buhari zai gana da shugaba Trump na Amerika. Da yammacin yau kenan za su ci abinci tare da shi da sauran wasu shugabannin ƙasashe a Afirka da sauran sassan duniya baki ɗaya. Za su gana su wannan zuwa shugaba Muhammadu Buhari zuwa ne na taron majalisar ɗinkin duniya wanda ko a shekarar ta gabata da ya zo ya irin wani ganawa da tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama. Da yake da maka tana nan har yanzu a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ke ganin yana da damar da zai zo Amerika zai so zo ya amsa wani da ya tunda ya karɓi da yata shi baki da baki da ya ce shi kuma ya amsa wani ce yanzu
zo. Haka to mun gode sosai Bashir Ahmad da ka samu damar tattaunawa da mu.
Na gode kwarai da gaske. Dan bakin ciki na zuci
tallakar ya taso Buhari ka bashi sauki. Bashir Ahmad kenan mataimaki na musamman ga shugaba Muhammadu Buhari a kan sabbin kafafen sadarwa da shi da abokin aikinmu Usman Ahmad Kabara. Yayin da wasu wani masani na raya masana'antu ke faɗa cewa amfani da gawayin kwal ne hanyar bunƙasa samar da wutar lantarki a Najeriya. Wasu masanan kuma suna ganin cewa hanyoyin zamani kamar hasken rana da sauransu su ne mafi inganci wurin samar da wutar lantarki a Najeriya. Ga Babangida Jibrin daga jihar Legas.
Wata jaridar Najeriya ta ruwaito wani masanin masana'antu a ƙasar Mr. Emmanuel Nwanko na cewa dole ne Najeriya ta koma amfani da kwal wajen farfaɗo da masana'antunta kamar yadda ake yi a can baya. Masanin da ya bayyana cewa dakatar da amfani da kwal ya biyo bayan gano man fetur ne a Najeriya, lamarin da kuma ya maida hannun agogo baya wajen durƙusar da masana'antu a Najeriya. To sai dai kuma a yanda wannan masani ke fatan ganin an koma amfani da kwal wajen samar da hasken wutar lantarki da kuma farfaɗo da masana'antu a Najeriya, wasu masanan musamman ma dai masu aiki a fannin hasken wutar lantarki ta amfani da sola ko hasken rana da kuma iska na ganin cewa ko kaɗan lamarin ba zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya da kuma masana'antu ba. Injiniya Awale Ibrahim na cibiyar ƙananan masana'antu a Najeriya ya mun ƙarin haske.
Yanzu ka lura da kashe-kashen da gwamnati ta kashe kuɗaɗe biliyoyin dala da aka kashe akan harkar samar da wutar lantarki tun daga 1999 zuwa yanzu, da an kashe ɗaya daga bisa gomansa wajen inganta masana'a samar da lantarki ta hasken rana, ta ya warware mana wannan matsala.
Kamar dai Najeriya ta gano amfani da man fetur da kuma gas, akasari ta dogara ne wajen amfani da kwal da ake hakowa a jihar Enugu. Yanzu ko ina mafita kenan dangane da samar da hasken wutar lantarki a ƙasar? Ga dai injiniya Awal Ibrahim.
Dole ne a dawo kan hasken rana, wato renewable energy sources, abinda ya shafi rana da ƙananan hydro da kuma biothermal. Saboda haka wannan manufa shi ne sai an koma ga wayannan harkokin, harkar rana da shauransu, kafin a iya samun wadataccen wutar lantarki. Idan kuma ba a yi ba, kasan wadataccen wutar lantarki bai wadatu ba, kuma kasan duk wani abin da ake nema a yi ma ba zai yiwu ba. Don haka dole a dawo a daina kashe maƙudan kuɗaɗen da ake kashewa akan conventional power sources, a dawo kan hasken rana. Shine za a yi nasarar abin da ake nema don wadataccen wutar lantarki da wata harkar ya wadace aikin gona da shauran sana'o'i da shauran.
Masana dai yana ganin cewa amfani da hasken wutar lantarki na rana ko kuma iska shine kadai hanya daya da zai taimaka wajen rage gurbatar muhalli da kuma rage kwararowar hamada ta yadda ake sare bishiyoyi domin amfani da shi wajen girke-girke da sauran aikace-aikace na gida. Babangida Prin, murya Amurka daga Legas.
To madalla a gaida Babangida Jibrin. Gwamnatin jihar Niger ta fara wani gangamin wayar da kan jama'a akan zaman lafiya a cikin jihar, ganin yadda ake da yawa 'yan kabilar Ibo a cikin jihar. sai da wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana da rahoto akan wannan batu, inda ya faru da batun kalaman shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki yayi akan cewar ayyana masu fafutukan kafa kasar Biafra a matsayin ƴan ta'adda saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya ne. Ga Mustafa Nasiru Batsari.
Masanin kundin tsarin mulkin Najeriya barista Dallami Ushishi na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya ce shugaban majalisar yana da ƴar madogara amma ba mai ƙarfi bace.
Akwai dokan da majalisar tarayya suka zayyana kwanakin baya, inda aka ce kafin a ce wannan kungiya da kungiyar ƴan ta'adda ne, sai an je gaban kotu, kotu ta je ta ce an yanke hukunci cewa ai wannan kungiyar ta'adda ne. To amma wannan dokan in aka ce za a jira wannan yaushe ma za a je shi, zai sa za a shiga da takardu a kotu kafin a ji wannan. To amma idan su wayan sojoji yanzu sun da suka bayyana haka, in ma ai mutane ba su, in ma jama'a ba kasa ba su yarda da wannan ba, su kuma gwamnonin fa su da suke zama da su, su suka san yanda yaran nan suke, su kuma suka san irin abubuwan da yaran nan suke yi. In ma ba yarda da sojoji ba, gwamnoni na jihohi wanda su ma suna inyamuran ƴan uwansu ba, sai a ce me.
Wato ko nasu ma ya isa
ka? Ko nasu ma ya isa, domin su ne gwamnoni su, su suka fi kusa da su.
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar Niger ta ɗauki mataki na gudanar da shirye-shiryen wayar da kan jama'a ta kafofin yaɗa labaran jihar game da mahimmancin yin haƙuri da juna bisa la'akari da yadda jihar ke da ɗimbin 'yan ƙabilar Ibo masu harkokin kasuwanci. Jibril Baba Indaci shi ne kakakin gwamnan jihar Niger.
Ke gwamna Bakar Sani Bello ya ce kar mu bi wayannan da suka bar hanya suka ji gadaji akan mai da martani. Abinda ya faru na rashin zaman lafiya a can kasan Yamure, karam dauki mataki cewa nan za a tsaya ce wayanda suke Yamure da muke zaman da su lafiya a ce a ja ta basu.
Shi ma dai Mr. Joshua wani dan kabilar Ibo ne da ke zaune a birnin Mina, shawara ce ya baiwa matasan Ibo da ke can kudancin Najeriya.
Gaskiya sakauna a wurin su su bari damun mutane kowai zona wurin da yake so zama, saboda wannan Nigeria muke a ciki.
Ko baya ga wannan ma, kungiyoyi da shugabannin jama'a a matakai daban-daban a nan jihar Niger na ci gaba da bayyana mahimmancin haɗin kan ƙasa domin ɗorewar zaman lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Allahu sarki mai rama roƙo nake yi, sarki gare ka ka taimake ta.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 11:18 na safe ne a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Ma ba ta garago.
Jama'a barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan kasashen duniya daban-daban da suka zo Amurka ko kuma suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin yake ci bizne da wata baiwar Allah 'yan Najeriya ga baƙwar tamu domin ta gabatar da kanta da kanta.
Sunana Hafsat Bello ɗan mai soro, 'yar asalin jihar Kano ce ni.
To Hafsat, tun yaushe kika zo Amerika, kuma a Amerika wace jiha kike?
Na zo Amerika a shekarar 2015, sannan ina shiyar Houston kenan da take Texas.
Tun yaushe kika zo?
Shekarar 2015.
Me Hafsat ta zo yi a Houston ko a nan Amerika ne gaba ɗaya?
Na zo ne in yi karatun degree ina na biyu, wato master's degree, shi ne asalin abin da ya kawo ni.
To an gama karatun ne koko ana a kai ne har yanzu?
Na kammala a halin da ake ciki yanzu, ma har ina aiki.
To ba magana koma Kano kenan Najeriya?
Eh to ba dai gaskiya a daidai wannan lokacin ba insha Allah.
To amma me ya burge Hafsat ta ci gaba da zama maimakon ta gama karatun digiri na biyu ta koma gida?
Eh to gaskiya abubuwa suna da yawa. Na farko dai akwai damammaki da yawa wanda suke a nan wanda ba za ka same su a gida ba. Yanzu ka ga kamar yanzu da na gaya maka tun kafin in gama makaranta ina aiki. Na samu aiki tun kafin gama makaranta, wanda za ka ba lallai a can gida hakan ya kasance, za ga mutum ya gama makaranta ya zauna babu aiki ne a nan, amma akwai dama da yawa. Sannan na biyu akwai harkar kwarewa, wato abin da kake karanta zaka samu damar warewa shi ainihin fannin da ka koya, saboda akwai ayyukan da zaka yi kuma akan aikin kana ƙara koyon wasu abubuwan da ka san shi karatu ba wai kadai a makaranta ake yin shi ba, ana yin shi ne a waje da kuma akan aiki. To wannan ma na biyu kenan. Sannan na uku, akwai kuma kawai mutum ya dan saba yana ganin kamar wannan rayuwar ta dan fita gida, duka dai ko ina dai ka je da gida babu kamar shi, amma kawai in ka duba wayansu abubuwan sai ga zaka iya dai dan tsayawa ka dan zauna zuwa wani lokaci.
To kai mu zarce wani course Hafsat tayi?
Na karanta sadarwa.
Wani sadarwa kamar ya?
Sadarwar zamani, wato professional communication and digital media.
Kin ce kin samu aiki ko tun kina karatu ka samu aiki?
A cikin makarantar yau, gaskiya saboda yanzu kam a halin da ake ciki ina koyarwa a makarantar da na gama, ina aikin koyarwa wato freshman irin dalibai wanda suka shigo shekarar su ta farko, ina koya musu.
To akwai alamun za a yi degree na uku kenan?
Eh, gaskiya insha Allah ina sa ran hakan, domin ina tunanin yin hakan kam.
To amma Hafsat, ai kaman bakin sani na al'ada na Bahaushe, idan har mace ta kai manzilin da ta yi digiri na ɗaya ta yi na biyu, abin da zai sawara shigowa shi ne maganar iyali, ko ko akwai damar mai gida yana nan ne?
A'a, mai gida baya nan, amma ka san kuma rayuwa yadda ta zo maka haka ke ɗaukanta, ko? Maganar iyalin tana nan, kuma sannan maganar karatun ma tana nan. Wani sa'in mutum zai iya haɗa biyu, wani sa'in kuma ka san dai babu wanda zai danna wani. Karatu ba zai danna harkar iyali ba, haka zalika harkar iyali ba za su danna karatu ba. So duka biyun dai suna tafiya a tare ne. Duk wanda ya zo maka alhamdulillah, duk wanda ka samu duk sai ka yi.
To kin ce kin ba dalilan da yasa kika zauna nan. To da a ce za ki koma gida ne, kina jin cewa waɗannan daman ba za su iya samuwa ba?
Za su iya samuwa, amma ba ta sauki ba. Ka san kowane mutum ya danganta da sa'ar shi. To in mutum ya yi sa'a zai iya samu duka biyun a lokaci ɗaya yana yi. Sannan kawai ya danganta dai da yadda mutum yake da sa'a, kuma sannan da me yake da shi da zai nuna, da wace gudunmuwa ke ita da zai bayar. To kaga idan ka samu wani abu a nan ka koma gida, ka san cewa eh lallai ina da abin da zan nuna, gashi nan ina da gudunmuwa da zan bayar, to wannan ma ba zai maka wahalar samun abun da kake nema ba.
To da yake a ina kika yi digiri na harko nan kika yi koko a gida Najeriya kika yi?
A gida Najeriya na yi a Jami'ar Bayero ta Kano. A nan na karanta shi ma dai sadarwa na karanta, amma mass communication gabaki ɗaya kenan. Da na zo nan ne sai na yi samu inda ɓangaren da na ƙware, wato shi ne professional and digital media.
To ya ce ga karatun da kika yi a biyu ce na Najeriya da jami'ar da kika yi a nan Houston?
Eh, to ka san dama dole akwai bambanci, bambancin ma ba ɗan ƙarami ba. Kaga a gida za a ce ana koya karatu, eh tabbas ana koya ba wai ba a koya ba, amma a nan shi ne inda za ka san yaya za ka applying abin da ka koya ɗin. Kaga a can za a ce maka wannan shi ne kaza, wannan shi ne kaza, amma nan za ka ga kayan aikin za ka taɓa su, kuma za ka yi amfani da su, za ka ga ok, eh na iya, a'a ban iya ba, a gyara maka. Kaga ai akwai bambanci.
Tsawon wani lokaci ya ɗauke kika yi wannan digiri na biyu?
Ya ɗauke ni, ya kamata a ce ya ɗauke ni shekara biyu da rabi. To amma gaskiya ni da na zo saboda na ɗauki ajujuwa da yawa, saboda kawai ina son in gama ba amfani in ta daɗewa, ya ɗauke ni shekara ɗaya da rabi.
Kash, ga baƙon tamu ta koro bayani, amma lokaci ya ɗaga mun hannu. Masu are, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu amadun baƙon tamu Hafsat Bello ɗan mai tsoro, ‘yar asalin jihar Kano, sai Juliet Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Riga da busa shi take riga in ji fulani, riga babu busa shi, riga babu busa shi dajin Allah lale.
To madalla a gaida Ladan da bakwarsa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku saƙonni da kuka aiko mana.
Saƙonmu na farko a yau ya ce, salam VOA Hausa, muna jajantawa al'ummar ƙasar Mexico sakamakon mummunar girgizar ƙasa wanda ta hallaka mutane da dama, wasu kuma suka jikkata. Allah ya kiyaye afkuwar hakanan gaba. Saƙo daga Alhaji Umar Forever Gashua. Shi kuma wannan saƙon ya ce, haƙiƙa ƙaruwar hare-haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya wani abin turɗe Allah wadai ne. kuma hakan na ƙara fito da cewa har yanzu akwai jan aiki a gaban jami'an tsaron kasar da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ƴan ta'adda a ƙasashen mu. Sakon ya zo daga hannun Muhammad Salihu Kauran na Moda Zamfara. Washiko na sakon ya ce assalamu alaikum BOA Hausa, zanga-zangar da kungiyar Shi'a suka gudanar a Abuja domin a sako musu da shugabansu abin dubawa ne. Ya kamata hukumomin tsaro su sake shi tunda kotu ta bada izinin hakan a baya, amma ya kamata a gindaya masu wasu sharuɗa kafin su sake shi. Sako daga Alhaji Mele Yusufari. Wannan sakon ko ya zo ne daga hannun Sagir Sa'adu Bulkacuwa da Abati mai gyaran radio. Suka ce a gaskiya mun yi na'am da jawabin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a taron kasashen duniya na 72 a Amurka, da fatan shugabannin sauran kasashen za su dau shawarwarin da Buhari ya bayar akan abubuwan da suke faruwa a kasashen su. Shi kuma wannan sakon ya zo ne daga hannun Ibrahim Muhammad Karasu a jihar Yobe. Yace salam BOA Hausa, ku bani dama in yi kira ga sojojin ƙasa ta Najeriya. Ya kamata manyan jami'an sojin Najeriya su sanya idanu domin ganin jami'an sojin da ke kwantar da tarzoma a jihar Abia ba su musguna wa fararen hula ba. Ahmad manaja daga Bauchi anguwan Karfin Madaki kuwa chaye murya Amurka, ku bani dama in nuna goyen bayana akan ziyarar da gwamnatin Arewa suka kai ma ƴan Arewa a kudancin ƙasar nan, tabbas hakan yayi daidai.
Tuma dalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, gabashin tsibirin Puerto Rico yanzu haka yana can yana dandana kudarsa sakamakon mahaukaciyar guguwar Maria mai karfin maki 4 da ta sauka yankin yau Laraba. Guguwar da masana harkokin yanayi suka bayyana ta a matsayin mummunar mahaukaciyar guguwa. Cibiyar da ke sa ido akan mahaukaciyar guguwa ta Amurka ta ce guguwar Maria, wadda ke ɗaya daga cikin munanan guguwar da aka taɓa gani a yankin Puerto Rico, ta ƙura gudun iska na kusan kilomita 240 a cikin awa ɗaya a safiyar yau Laraba. Kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ake yi zai iya haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaftarewar laka. Ma'aikatan agaji sun ci gaba da aiki yau Laraba a birnin Mexico da jihohin da ke kusa da birnin. Suna fatan gano mutanen da ke raye bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 wadda ta faru a yankin, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 217 ta kuma lalata gine-gine da yawa. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Mexico Miguel Osorio Chong ya ce dakarun sojan ƙasar da jami'an 'yan sanda za su ci gaba da aikin neman mutane har sai sun bincike kowane lungu da sakon da ake kyautata zaton za a gano ƙarin mutanen da ke raye. Amurka na shirin ba da gudunmuwar taimakon jin ƙai na kimanin dala miliyan 32 don taimakawa musulmin Rohingya da ke gujewa ƙasar Myanmar, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau Laraba. Taimakon agajin da Amurka za ta bada, wanda shi ne muhimmin mataki na farko da gwamnatin Trump za ta ɗauka a kan yanayin da ake ciki a ƙasar Myanmar, zai haɗa da abinci da kayayyakin jinya da ruwa da kuma cibiyoyin tsugunar da waɗanda rikicin ya shafa na gaggawa da kuma sauran wasu abubuwa. A cikin watan da ya gabata, musulmin Rohingya fiye da 400 suka tsere daga Myanmar, inda ake take musu haƙoƙinsu ake kuma nuna musu wariya.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can da yamma za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wace ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham, da injiniyanmu na wannan safe Baba Yakuma Kere ne ke sallama da ku a huta lafiya. Su ko 'yan yau da gobe suna tsaitsaye da kayan aiki, don haka sai a dakace su.